الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godewa Allah madaukakin sarki wanda ya sake hukunta hallarar mu wannan majalisi namu na masallacin alqur'an don ci gaba da karatun mu na littafin ahlari wallafar al-imam Sheikh Abdul Rahman al-Akhdari al-Maliki rahimahullahu ta'ala wannan rana ta alhamis 14 ga watan 11 shekara ta 1437 lissafin hijira wanda ya zo daidai da 18 ga watan 8 shekara ta 2016 miladiya. A karatunmu da ya gabata wancan sati muna karatu a babin ko a fasalin da yake lissafo mustahabban alwala, kuma ina kyauta da zan ba mu kammala ba. Mun tsaya a yadda malam ya ambaci takhlilu asabi' al-yadain da kuma asabi' al-rijlain. Mun yi wannan ko? Yawwa, na aka tsaya. Za mu tashi wa yajibu takhlilu al-lihyati al-khafifati fi al-wudu'i duna al-kathifa. ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة. ما لا يتي ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء. ينا وجب سيف جيم من سوكي في الوضوء الولاء دون الكثيفة أما بند جيم من دهو. ويجب تخليلها في الغسل اما ان وجب اسيفي من كورما في الغسل اوانكا ولو كانت كثيفه خدا قوى. ويجب تخليلها اما ان وجب اسيفي شيجيم في الغسل اوانكا ولو كانت كثيفه خدا قوى جيم مي kauri ne na iskar ta hanya wani. To, malam yana magana ne akan mustahabban alwala. To, amma abin da ya ambata dangane da tsefe yatsu kamar yadda muka karatu a kai wancan sati da abin da ya magana a kai dangane da tsefe gemu duka gaba ɗaya ya kawo su tare da ambaton wani nau'i na wajibci. A lokacin da muka yi karatu wancan satin da muka yi magana a kan tsefe yatsu, mun rinjaye da cewa ba bambanci tsefe yatsun hannu da yatsun ƙafa, kamar yadda shi ma aka rawaito daga shi kansa Imam Malik rahimahullahu ta'ala cewa ya yi tarajihi a kan wannan bambancin. Sannan abin da ya wajabta tsefe yatsu shi ya wajabta yatsun hannu, da tsefe yatsun hannu shi ya wajabta tsefe yatsun ƙafa. Sannan kuma tsefe yatsun hannu suna cikin hukuncin wanke hannu, tsefe yatsun ƙafa yana cikin hukuncin wanke ƙafa, sai ya zama ba wani daɗi ba ne daga cikin mustahabban alwala. An fahimta? Wanke hannu mai hukuncinsa farilla, wanke kafa mai hukuncinta farilla. Na haka tsefe hannu yana cikin tsefe yatsun hannu yana cikin hukuncin wanke hannu shine farilla ne. Tsefe yatsun kafa yana cikin hukuncin wanke kafa farilla. Don haka a wannan wurin ba wani mustahabbi a wajen. Haka malam ya ambace shi dai mai yiwuwa wataƙila saboda ya bayyana bambancin da ke a tsakaninsu kawai. Amma magana ce da take cikin farillan alwala, kuma tsefewa ba yana zaman kansa bane, yana tare ne da abin da za a wanke din na hannu ko na kafa a fahimta. To hakan nan karatunmu na yau da yake magana akan tsefe biyu. To anan da malam yake magana akan tsefe gemu, shi ma ba yana magana akan cewa tsefe gemu mustahabbi ne, a'a, tunda shi ma cewa yake wa yajibu takhlilul lihyati al-khafifati fil wudu'i, wajibi ne tsefe gemu mai sauki fil wudu'i a alwala duna al-khafifa, amma banda mai duhu mai kauri. Wa yajibu takhliluha fil ghusli, kuma yana wajaba wanka tsefe gemu din a wanka, walau kanat kafifatan, koda ko mai kaurin ci. To duka wannan kun ga wajibi yake ambata kuma a cikin babin mustahabbi. To kawai mallan ya kawo shi ne don ya nuna bambancin da ke a tsakanin gemu mai kauri da kuma mara kauri. Anan akwai abubuwa kamar guda uku da zamu duba manufar da ke tattare da su. Abu na farko shine al-lihya. Me ake nufi da al-lihya? Al-lihya shine gemu. Kowa ya san meye gemu? Gemu shine gashin da yake taruwa a haɓar namiji, galibi, in ce galibi, galibin maza. Akwai mazan da ba su da gemu, baya fito musu asali, wannan ana ce musu, ana ce wa irin su amradi, amrad, wanda kwata-kwata ba shi da gemu, shine shagiri ko, to shine shagiri. Al-muhim, mafi yawan maza gashi yana fito musu a haɓa, a haɓa su, kuma sukan bambanta wajen yawan wannan gashi, wani zai fito masa kaɗan, wani zai fito masa da yawa. Abin da ya haɗa haɓa, ya haɗa kumatu, wannan shine gemu. Abin da ya haɗa gashin da ya tsira a haɓa, ya haɗa kumatu, shake cewa gemu. Amma gashin da ya tsira a wuya, in an ce haɓa shine abin da yake, abin da ya sauka ƙasan fuska, fuska ta ƙasa kamar da muka yi magana lokacin alwala, da abin da ya shafi gindinta, ƙarƙashinta, wannan duka ana ce masa haɓa. To abin da ya fito a wani wajen ana ce masa gemu. Abin da ya sauka daga wani wajen ya shafi wuya, shi kuma ba daga cikin gemu. Da haka shi ana iya cire shi idan ya fito a irin wannan wajen, ana iya cire shi, baya daga gemu. Sannan haka abin da ya taɓa abin nan, wato ƙashin fuska, akwai ƙashi da yake ainihin fuska yake ƙasa idanu, yawa, da yake saman kunci, gashi idan ya haura wannan wajen wurin baya daga gemu, shi ma za a iya cire shi. Amma abin da ya haɗa kumatu ya sauka zuwa haɓa, wannan shi ake cire gemu. Akwai waɗanda Allah yake musu yarwarsa da yawa, waɗanda kuma ba su da shi da yawa. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, Allah da ya shi ne wanda ya kawata fuskar maza da gemu, wannan shi ake cire gemu. Abu na biyu dangane da abin da ya shafi khafifa da kuma kafifa. Khafifa da kafifa, abinda ake nufi da khafifa, wato gemu mai sauki, shine gemun da fata take bayyana a cikinsa, fatar haɓa ko ta kumatu suke bayyana a cikinsa, wannan ana ce masa lihya khafifa. Khafifa kuma gemun da fata bata bayyana a cikinsa saboda yayi duhu, haɓa bata bayyana ko kumatu bata bayyana, wannan ana ce masa khafif. Sannan abu na uku, abin da ake nufi da takhlil. Takhlil ana fassara shi da wasu tsefewa, wanda waɗansu sai hankalin su ya kankare su ga tsefewan nan, shi ne a kama a ita ja, shi ne ana tsefewa. Alhalin ba haka ake nufi ba. Takhlil wato ana nufin wato ratsar da ruwa, ratsar da ruwa ciki. Takhlil shigar da ainihin wato ruwa, idkhalul ma'i khilalal ash'ar, shigar da ruwa wato tsakankanin wannan gasun har zuwa yaje yayi so fata wannan shi ake cewa takhir haka dauke da ruwa ya zuba a gemun sa dan ya danki ruwa a hannun sa idan gemun sa mai kauri ne da yawa idan ya nitsa ainihin wato wannan ruwa a cikin gemun har ya ji sanyin ruwan a fatar sa wannan shine yayi takhiri shine ya ratsar da ruwa cikin gashin gemun sa har ya iso fata wannan shine takhiri wannan sune abu guda uku gemu da kuma abin da ya shafi kauri ko duhu a yi sauki ko duhu na gemu da kuma abin da ya shafi takhlil daga nan da abin da ya shafi tsefe gemu ko shigar da ruwa a gemu kamar yadda malam ya bambanta tsakanin mai kauri da mara kauri a alwala wannan bisa la'akari ne da mashakka wahala Shari'a tana sauƙaƙe wa mutane matuƙar ta hangi cikin wani aiki akwai wahala wacce za ta zama daɗi a kan asalin wahala ta taklifi. Domin akwai asalin wahala ta taklifi, kawai a sa ka abu ba, ba ka sa kanka ba wani abu ne, wanda ka sa kanka ma da wahala a ciki. Da haka asali dukkan umarni na shari'a taklifi ne, shi yasa aka ce taklif, an ɗora maka ne, abu ne kuma akwai ɗan wahala a cikinsa, shi yasa aka kira shi taklif. To amma abin da ya daɗu wahalarsa ta daɗu to shari'a ta kan yi la'akari da shi gemu wanda yake mai duhu idan aka ce a alwala duk sanda aka zo alwala a shigar da ruwa cikinsa a ratsa shi to ta iya yiwuwa saboda yawansa da duhunsa ya zama yawan shigar ruwa wajen ya haifar da tsanani ga shi mai gemu wannan kenan ta fuskar mashakka ta yadda shi wanda gemunsa bai kai haka duhu ba shi ba zai fuskanci irin wannan ƙalubale ba da ruwa ya taɓa wajen ma kawai zai bushe lokaci ɗaya saboda iska tana ratsa wajen tana shiga cikin wannan lokaci sannan abu na biyu dangane da abin da ya shafi bambanta su shi wanda gemunsa yake mai sauki ana ganin fata hukuncin abin da ake gani shine fuska tunda gemun a fuska yake fitowa idan kuma ana ganin fatar to ita ce fuska ba gashin ne fuskar ba da haka dole ne sai ruwa ya taba fatar gaba daya sai ruwa ya taba saboda ana gani fuska kuma dukkan abin da ake gani dukkan abin da an fiskance ka za a ganshi a fiskarka to za a ce masa fuska da haka idan ya zama fatar ka tana bayyana to hukuncin fatar hukuncin fuska dole sai ruwa ya same ta shi yasa malam yace yana wajaba idan gemu mai sauki ne yana wajaba ruwa ya ratsa gemu mutum ba zai yi sakaci ba dai yana da gemu dan kankanin gemu ba zai yi sakaci ba wajen zuba ruwa zai sa ruwa ya ratsa saboda ana ganin wa fatar sa da haka fiskar sa ce wannan wajen in ya bari ya ballafa to amma shi kuma mai duhu mai kauri to shi kuma ba a ganin wa fatar abinda ake gani shine sumar sumar ake gani to abinda ake gani shine fiskar sai ya damda a ce zai wanke fiskarsa sai ya tafiyar da ruwa kan ainihin wato wannan bakar sumar ko ainihin farar sumar ko tilin sumar da ke fiskarsa ba tare da ruwan ya ratsa iso fatar ba za a ce ya wanke fiska saboda abin da ake gani kenan kuma ruwa ya same shi ya wanke shi sai dai shi irin wannan malamai suka ce wajibi ne dukkan wanda hukuncin dukkan wanda gemunsa mai duhu ne hukuncin wato hukuncin shafa ko zuba ruwa a gemun wato zai shafe gemun zai shafe har abin da yayi kasa na gemun hukuncin zuba ruwa a gemun zai shafe har abin da yayi kasa na gemun kamar yadda ya wajaba ya zuba ruwa a gemun ba sai ruwan ya iso cikin fata ba to haka wannan ruwan ya wajaba ya taba gemun ko da gemun ya kai cibiya domin hukuncin fiska to wannan shine da haka alwala an yi rangwame ba kuma ba za ka kira shi a babin rangwame ba tunda alwala an yi rangwame ga wanda gemunsa yake mai kauri shi ba sai ya shigar da ruwa cikin gemun ba saboda takaita masa wahala sannan kuma kasancewar wannan sumar ita ce fiskarsa wanda kuma gemunsa yake mai sauki ne ana ganin fatarsa shi kuma dole ruwa ya taba saboda babu wata wahala ta tare da shigar ruwa cikin gemunsa sannan kuma abinda ake gani a fiskarsa shine wannan fatar ana iya ganin ta, don haka dole ya jika ta. Amma a wajen wanka to shine mallam yace yana wajaba, kun ga nan mallam ya ambaci wanka tare da cewa ba magana wanka ake ba, to amma ya ambata ne saboda dalili, wato ya masu da ya ambata din me ya masu mas'ala sai ta kawo shi ita da kanta, ta kawo shi wajen baya da iya sai ya ambace ta, in ya kauce mata ma in ya je can sai ya sake ambata. Wa yajibu tahliluha fil ghusli walau kanat kasifa, yana wajaba a tsefe ruwan, a tsefe gemun a wanka koda ko mai duhu ne gemun, koda mai duhu ne. To annan akwai bambanci kenan tsakanin alwala da wanka, domin kun sani yanzu alwala shafar kai, bukatar shine ruwa ya shafa kai, ba ruwa ya ratsa kai, amma wanka ba haka bane. A wanka dole ruwan, in an ce wanka na nufin wankan janaba ko wankan haila ko wankan mai ko wankan biki, wankan tsarki dai shi ake nufi in an ce wanka. To yana wajaba ruwa a wanka ya ratsa ko ina ya iso ko ya iso fata, haka jikin mai wanka wajibi ne da mata ko ina a wankansa ya tabbatar da cewa ruwa ya iso fata. Shi yasa hadisin na Aisha radiyallahu anha take cewa thumma ja'ala yadayhi fa khallala sha'rahu hatta idha dhanna annahu qad arwa basharatahu thumma afada alayhi al-ma'a thalathan thumma afada ala sa'ir jasadihi. Wato tace Annabi sallama sannan ya sanya hannunsa, wato ya ratsar da ruwa a kansa har sai da ya fidda tsammani, sai da ya samu yaqini cewa ya isa fatarsa. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, har sai da ya samu yaqini, ya samu tabbacin cewa ya kosar da fatarsa da wannan ruwa. Thumma afada alayhi ma'a thalathan, sannan sai ya malala ruwa kuma akan sau uku. Wannan me yake nunawa kenan? Tare da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa baiwar gashi a kansa, Allah ya masa baiwar gashi dan ba san shi da aski ba, in ba umra ba, yana barin gashin kansa. Wasu suna siffanta gashin kansa yana taɓa kafaɗarsa, dan haka idan ya zo wanka sai ya shigar da ruwa ya ratsa har sai ya samu yaqini, ya samu tabbas cewa ruwa ya iso, ya taɓa fatar kansa, kuma zaka ji alama. Sannan sai ya zuba ruwan kuma sau uku a kansa ya wanke. To wannan ya nuna kenan babu rangwame a wanka, duk yanda gashi yake a tabbatar da cewa ruwa ya iso fatar da ke wajen. To ballantana in ka ɗauko irin hadisin Abu Hurairah da ake faɗawa da bai inganta ba, ta hata kulli sha'aratin janaba absilu sha'ara wa anqul bashara, karkashin kowace janaba, karkashin kowane gashi akwai janaba, dan haka ku wanke gasu ku tsaftace hatu. To wannan hadisin bai inganta ba, amma da ya inganta da dalanci ya kare, ya zama umarni kai tsaye. Tare da haka kuma malamai duka sun yi ijma'i cewa babu wani rangwame dangane da cewa mai wanka zai iya yi sama-sama ba tare da ruwa ya iso fatarsa ba a ko'ina gashi ya jikinsa. Wannan dole ne sai ruwa ya iso gashi a ko'ina a jikin mutum. Wannan ya sa malamai suka tafi wajen bayyanar da cewa ba bambanci tsakanin gemu mai kauri ko gemu mai sauki a wajen wanka. Gashin kai ma sai ruwa ya ratsa, haka gemu ma sai ruwa ya ratsa, haka gashin ko'ina ma sai ruwa ya ratsa. Tare da cewa wurin da aka sani mai yalwar gashi a jikin ainihin wato mutum namiji shine kansa da gemunsa, nan aka sani mai yalwar gashi har yadda za a ce ruwa, a tabbatar da cewa ruwa ya ratsa wannan gashin ya iso fata. Amma bayan nan duka wani wuri da yake da gashi, imma dai wuri ne wanda baya iya tara gashin da kai yake tarawa kamar kirji, ko kuma wuri ne wanda ko da yana tarawa to shari'a bata wato bata yarda ko kuma bata tarbiyantar da musulmi akan ya bar gashin har ya zama haka ba. Ta tarbiyantar da musulmi akan ya kasance mai ragewa, mai gyarawa, irin gashin baki, irin gashin hamata, irin gashin gaba, duka wani shari'a ta yi kira akan a tsaftace su, a zama ana ɗebe su, ana rage su, ana kwashe su, ana cire su. Irin na hamata kama cizgewa ya zo a hadisi, naskul ibti, cizgewa, cirewa, wurin da ciwo da komai ma abin da ake bukata shi ne a cire shi, a cire shi. Duka wannan kira ne zuwa ga tsafta. Amma gashin kai, in mutum ya ga dama ya aske, in ya ga dama ya bashi, wannan halal ne. Askewa halal ne, barinsa halal ne. Ba abin da ya zo na hana askewa. Ko kuma abin da ya zo da yake wajabta barinsa, sai dai abin da ya zo na kwaɗaitar da barinsa. Man kan lahu sha'ru falyukrim, wanda yake da gashi ya karrama shi. Haka wannan kwaɗaitarwa ne, amma ba wajabtawa ba ne. Wanda ya ga zai aske sai ya aske. Amma gashin gemu shi kuma an hana aske, shi kuma sai dai inda larura, amma shi kuma aske shi haramu. To kaga wannan aka sani, mace a haƙƙinta gashi ɗaya ne shine na ka, ita ba ta da gemu. In mace gemu ya fito dole ta aske, wajibi ne. In ta ga gemu dole ta aske shi, saboda in ta bar gemu ta yi kamantacce ne da maza, don haka dole ta aske shi. Wannan shine. Kuma ita ma macen ko in za ta yi wanka ko na janaba ko na haila, dole sai ruwan ya ratsa wannan gashin, sai ya ratsa. Idan sai fe yake sai ta zuba ya ratsa, idan da yawo ne sai ta bubbuga shi a yawon ya ratsa. To waɗansu abubuwan da suka shafi wanka sai mun je wurin wanka tukunna insha Allah. To wannan kenan dangane da abin da ya shafi sai ta gemu. To a nan ma dai za mu ce ba wani ƙarin mustahabbi a nan, ba wani ƙarin mustahabbi. Inda sai ta gemu, idan har gemu mai sauƙi ne ana ganin fiska, wajibi ne, yana ɗaukan hukuncin mene? Hukuncin fiska, hukuncin wanke fiska, da haka ba da can mustahabbanci a nan. Ya ba da can mustahabbanci. Shi kenan ya ƙare. Sai na watsu da wudu. Abubuwan da suke warware alwala. Nawaqit jam'i ne na naqit, naqit mai warewa. An ce masa naqit saboda ba za su haɗu ba, ba zai taɓa yiwuwa su haɗu wuri ɗaya ba, shi sa aka ce masa naqit. Da shi da alwala ba za su, kamar bindiga ne a ruwa, shi sa aka ce masa naqit. Wani lokacin malamai sukan ce mujib, kamar yadda mai risala ya ce mujibatul wudu'i ko mujibatul ghusl, abubuwan da suke wajabtawa. Wani lokaci kuma malamai sukan ce nawaqit, abubuwan da suke warwarewa. Me yake bambanta su? Wanne yafi abin sauƙin, wanne yafi daɗin faɗa a ce abin da yake warware ko abin da yake wajabta alwala? Warwarewa, wajabtawa. Idan mutum idan na shin ba yin fitsari shi yake jawo mutum ya alwala ba? Zai yi mutum ya fitsari kuma ya zo zai yi sallah da ya alwala ba, wannan fitsarin ya wajabta masa sace alwala? Idan mutum ya fitar da iska, mutum abin naka bi jaro ba. Idan mutum ya fitar da iska ma'ana ya tusa, zai wuye sallah da ya alwala ba? Fitacce ta wajabta masa, ya wajabta masa sai ya alwala, ya zama dole sai ya alwala. To nan mu ce masa mai warwar, idan mutum yana da alwala kuma sai ya fitsari, ta ware ko bata ware? Mu ce masa mai warewa ko mu ce masa mai wajabtawa, duka ɗaya ne. Amma wanne ne ya fi? Mai warwarewa ya fi mai wajabtawa. Mun san me yasa? Saboda ba makawa warwarewar alwala da zuwan wannan abu. Da zaran ya zo, alwala ta ware, ba za ta zauna ba. Amma akwai yiwuwar ya zo kuma bata wajaba ba to wa to yanzu mutumin da ya fitsari da hantsi ba kuma sallah zai yi ba wajibi ne yin fitsarin sa sai ya wajabta masa yin alwala ma wajibi bane eh lalle yin fitsari zai sa dole mutum sai ya saki alwala idan zai yi ibada amma da haka sai ya zama ba zallan yin fitsarin ne ya wajabta kadai ba a'a har sai idan ibadar dalilin ta yi amma yin fitsari kai tsaye shike rora alwala baya jiran wani abu da haka mu kira shi mai warwarewa yafi akan mu kira shi mai wajabtawa tare da cewa duka sunan sa mala yake nawaqidul wudu'i ahdathun wa asbab ababin da suke warware alwala ahdathun karuruwa ne wa asbabun da sabubban karuruwa sai sa wani mai littafi yace ahdathun wa asbabu ahdathin karuruwa da sabubban karuruwa to karuruwa haka malaman zaure suka fassara mana karuruwa guda ɗayan sa al-hadath kai shi al-hadath wato wata siffa ce ta shari'a wacce ta hukunta ta akan wani tsari na musamman sanadin waɗansu abubuwa na musamman haka shi hadafi wani hukunci ne na shari'a waɗannan ahdath karuruwa ababin da ake ce musu karuruwa waɗansu abubuwa ne ƙayyadaddu wanda shari'a ta ɗora wannan hukunci a kansu su kuma sabubban karuruwan ne ma'ana kamar su ba su ne kai tsaye suke karya alwalar ba a su suna sanadi ne na abin da yake karya alwala da haka sai malamai suka bambanta su suka ce shi kari shine abin da yake karya alwala da kansa shi kuma sababi shine abin da yake karya alwala da waninsa to amma nan malam kashi biyu ya kawo hadasi da kuma sababin hadasi shin kenan alwala da abubuwan nan guda biyu kadai ko da bangarorin nan guda biyu kadai take karewa amsa shine a'a ba da su kadai bane ko shi malam ya dado ridda tana kare alwala amma ridda ba hadasi bace ba kuma sababin hadasi bace amma malam bai kawo mahallin ridda ba a wannan wajen sai sa wasu suka ce nawaqidul wudu'i ahdathun wa asbabun wa ma laysa bi hadathin wala sababin abubuwan da suke rawar alwala karuruwa ne da sabubban karuruwa da kuma wasu abubuwan da su kuma ba karuruwa ba ne ba sabubban karuruwa ba ne abinda ake nufi da hadasi shine abinda yake fita daga kafofin nan guda biyu sanannu ma yakhruju min ahadis sabilaini abinda duk yake fita daga ɗayan kafafe guda biyu wannan shi ake cewa hadasi an ce kafafe guda biyu ana nufin gaba ko dubura gaba ko na namiji ko na mace kamar fitsari ko dubura ko ta namiji ko ta mace kamar bayan gida kisa malamai suka lissafa abubuwan da suke fita ta wajen guda biyar fitsari da bayan gida da tusa da mazi da wani nawa kenan guda biyar wannan idan an yi la'akari a babin alwala kenan domin shi hadasi idan ka je can ka shiga karatun fiqh za ka samu shi kansa hadasin kashi biyu akwai hadasi karami akwai hadasi babba hadafi karami shine wadda yake karya alwala ya wajabta ta, hadafi babba shine wadda yake karya wanka ya wajabta shi. Haka alissafin alwala, to in za a yi bayanin hadafi za a yi magana akan hadafi karami. Hadafi karami shine wadda yake wajabta alwala, amma hadafi babba wadda yake wajabta wanka kamar mani, to kaga shi ma ta gaba yake fita amma ba a kawo shi ba a lissafin hadasin alwala, saboda ana magana akan karamin hadasi. Da haka yanzu za mu fahimci cewa shi hadasin nan kala biyu ne, akwai babba akwai karami. Karamin hadasi shi ne wanda yake wajabta alwala, babban hadasi shi yake wajabta wanka. Kuma tunda muna babin alwala ne, za mu yi magana ne akan karamin hadasi. Karamin hadasin kuma su ne abubuwa guda biyar da suke fita daga kafofin nan guda biyu. Uku suna fita ta gaba, fitsari da mazi da wadi. Biyu suna fita ta baya, iska da bayan gida. Waɗannan su ake ce muhadasi. To abin da ya fita daga waɗannan, daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar, yana karya alwala. Su ma waɗancan sabubban da za mu zo mu karanta, su ma sanadin waɗannan abubuwan, musamman daga cikinsu ma iska, ma'ana tusa. Da haka su ma waɗancan sabubban sanadin abubuwan nan guda biyar, da haka waɗansu ake cewa hadasi. An ce musu hadasi saboda suna faruwa da ɗan adam lokaci bayan lokaci, su fito masa a bisa ɗabi'a irin tasa ta ɗan adam. Shari'a ta jingina hukunci tare da su na cewa idan mutum ya fitar, to hukuncinsa shine in yana da alwala to ta kare, ba wai zai ji karayar bace a jikinsa, a hukuncin shari'a ne. Shari'a ce ta hukunta haka, in dai sun fita to alwala ta kare, ta warware, sai an sake wata bisa hukuncin shari'a. Fitsari, kowa ya san me fitsari. Bayan gida shi ma sananne, kowa ya san bayan gida. Kowa ya san tusa ko iska. Almadiyu da alwadiyu su ne galibi abubuwan da malamai sukan yi bayani a kansu. Almadiyu ruwa ne fari wanda yake fita daga gaban wanda ya balaga, kuma yana fita ne da ƙaramar sha'awa. Mazi baya fita ba sha'awa, aka kawai ba sha'awa, ba laifin sa ba na zaune, kawai sai farin abu ya fita daga gaban namiji, ba za a masa hukuncin mazi ba. Kamar yadda mani a can babin wanka yana fita ne shi ma da sha'awa, amma shi kuma da babbar sha'awa. Shine bambancin fitar su da mabi. Bi karamar sha'awa tana kawo shi, ko kallo, ko zance, ko tunani, ko taɓawa, yakan sa sai ya fita. Kuma wajen fitarsa ba shi da wata alama ta cewa ga alamarsa yanzu yana fita. Duk wanda zai fita masa sai dai kawai ya ji alamar cewa ya jika, sai dai ya ji kawai alamar cewa ruwa ya fita masa, bai san lokacin da ya fita masa ba. Ba kamar mani ba, shi mani fitarsa shi sarki ne, fitarsa dole yana alati, dole yana alati. To shi mazi ba shi da alati, kawai da zaran mutum wani lokaci ma ta iya yiwuwa mai sha'awar bai yi tsamanin har ta kai ta fitar da mazi ba, to amma sai ya ji shi a cikin jikar mazi, ashe ta kai ta fitar. Shi yasa malamai suka ce ƙaramar sha'awa ke fitar da mazi, yana karya alwala. Wadi shi kuma farin ruwa ne, shi kuma mai ɗan kauri, shi mazi tsinkakke, amma shi wadi yana da kauri, shi kuma yana biyo bayan fitsari ne. Shi ba za mu ce ba shi da alaka da sha'awa ba, amma ba sha'awa ce take kawo shi ba, shi ma baligi yake yinsa. Dole yana da alaka da sha'awa, inda balaga ce take sawa. don haka idan yayi fitsari to galibi bayan fitsari sai ya ga wani abu da fito baya to abinda dai ya fito a gaban namiji wanda babu sha'awa a cikin sa sai ya masa hukuncin wadi shi kuma hukuncin wadi hukuncin fitsari a wanke kan gaba shikenan ba wani bai da wani hukunci bayan wannan amma mazi hukuncin sa ya bambanta da na wadi da na fitsari shi kuma ana wanke gaba ɗayan gaba ne namiji yana wanke gaba ɗayan gabansa kamar yadda ya tabbata a hadisin Abu Dawud radiyallahu anhu yayin da yake na kasance mutum mai yawan mazi sai naji kunya tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da hukunci na sai na aika maka da cikin aswat nace tambaya mini annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da mutum idan mazi ya fita masa sai ke bada miqdad amsa cewa ya wanke gabansa fal yagsil dhakarahu wal yatawadda ya wanke gabansa yayi alwala to nan malamai suka fahimci cewa gaba ɗayan gaba ake wankewa wal muhim wannan dangane da mazi kenan idan ya fice wannan miji shin mace tana mazi tana mazi mace ma tana da sha'awa tana yin mazi ita ma kamar yadda namiji yake yin mazi sai dai ita mace za a ce bancin da ita gabanta haka yake ba wani abu ne da za a siffanta shi da gaba ɗaya ko kaɗan ba don haka ita hukuncin wanke mazi a wajenta hukuncin fitsari mazi baya wajabta wanka yana wajabta alwala ne kadai waɗannan abubuwan guda biyar kowannensu idan ka bi su ɗaya bayan ɗaya za ka ga akwai dalilai da malamai suka dogara da su wajen tabbatar da cewa suna kare alwala kuma suna wajabta a sake alwala yayin da za a yi ibada ma abokiyar alwala to amma in ka dunkula su gaba ɗaya hadisi ya tabbata ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda hadisin Abu Huraira Allah madaukakin sarki baya karban sallar ɗayan ku idan yayi hadasi idza ahdatha idan yayi hadasi hatta yatawadda har sai ya alwala Allah ba zai karbi sallar sa ba sai Allah kuma malamai sun yi ijma'i cewa waɗannan abubuwan da aka lissafa hadasi hadisi kuma ya tabbatar da cewa duk wanda ya hadasi sai ya alwala in yayi sallar da hadasi sallar sa bata yi ba ko da kuwa da mantuwa ne yayi hadasi sai ya manta ya je yayi sallah sai daga baya tana ko bayan shekara nawa ne sai ya tuna cewa sallah kaza da yayi da hadasi yayi ashe bai yi alwala ba ko ba a sallah ba alwala dole sai ya sake wannan sallah saboda wannan hadisin Allah baya karban sallar wanda yayi hadasi har sai yayi alwala waɗannan abubuwan da muka lissafa guda biyar wato fitarsu ana la'akari da abubuwa guda uku gabanin a yi magana a kan cewa sun warware alwala ko ba su warware alwala ba abu na farko ya zama fitar ta su fita ce ta al'ada idan fitar ba ta al'ada ba ce to hukunci zai canza an yi kunnar kuruju kurujan mu'tada ya zama fitar fita ce wacce aka saba ta al'ada nan ne ake nufi wai ana so a nuna maka a bambanta maka mai jinya mara lafiya kamar mai salis mai ciwon salis salis shine yoyo ko yoyon fitsari ko yoyon bayan gida ko yoyon iska ko yoyon mazi ko yoyon wadi duk ana yoyon abubuwan ana yoyonsu ka gode wa Allah da ya baka lafiya Allah mun gode maka wani yana nan ba shi da nutsuwa kullum a cikin kowane lokaci a cikin fidda iska yake yana sallah yana fidda iska wani kuma koyaushe a jike yake da fitsari wani kuma mazi
saboda karfin sha'awa ko yaushe a cikin matsi yake ina taba ganin bawan Allah da ko fita baya sani fita baya sani saboda in dai ya fita idan ta idan mace zai yi matsi da ya hangi mace kawai zai yi matsi shi kuma haka Allah ya jarabe shi to kaga wannan salis wannan jinya ce da zai da a ce zai da a ce zai ga mace yayi mazi ya je ban daki yayi ya wanke yayi alwala ya fito ya ga wata zai saki saboda ba lafiya wani kuma kullun duburarsa ba ta rabuwa da kashi to dukkan wannan ana ce musu jinya salis wannan fitar ba na al'ada ba domin fitar al'ada ita ce irin wacce galibin mutane suka sani sai ka ji kuma in ka jin ma sai ka shirya sai ka kintsa wani lokacin ma sai ka ga dama saboda isasshiyar lafiya da Allah ya maka bayan gida zai matse ka ka ce ba yanzu ba kuma zai hakura saboda lafiya to irin wannan fita na al'ada kenan shi ake nufi to lokacin da duk ya fita fita irin na al'ada to lokacin ne ake masa hukuncin karewa amma idan fitar sa ta saba al'ada irin fitar mai jinya mai salis to irin wannan shi hukuncin sa hukuncin mai jinya hukuncin sa malamai sun ambata kamar hukuncin mai waswasi ne hukuncin sa kamar hukuncin mai waswasi ne duk lokacin da zai yi sallah zai yi alwala ya je ban daki ya wanke abin da ya fita ya zo yayi alwala daga nan ba zai damu da abin da yake fita ba har yayi sallah har ya idar da sallah daga wannan lokacin shikenan sallah ta sake banjewa alwalar har sai san da zai sake yin wata sallah sai ya sake alwala daga yin alwalar sa har zuwa idar da sallar sa ba zai damu da duk abin da yake fita masa ba abu na biyu da za a yi la'akari da shi an yakuna al-kharij mu'tada ya zama shi kansa abun da zai fita ya zama shi ma abu ne da aka saba aka shine abin da aka sani shine abin da aka saba gani abin da zai fita gashi nan abu ne ya fita ta dubura amma ba shine aka saba gani yana fita ta dubura ba misali kode dan fado ta dubura ya tsuguna sai kul sai koge sai ya fado wato ya tsakuwa aka sai ta fado nan malamai suka ce idan ta zo ta alullube da bayan gida to dalilin bayan gidan da aka gani a jikinta shi din hadasi ne ya fita da haka ya kare alwala amma ba dusan ba amma idan aka duba ta aka ga babu wani bayan gida a jikinta haka ta fado to alwala ba ta kare ba saboda ba dutse ne yake fita ta wajen ba ko kuma cutaka ya tsuguna ya shafa rauf a dubura ya tsuguna kan garwashin wuta cutaka tana faduwa tana konewa matukar bayan gida bai biyo ta ba to wannan ba shine abin da aka sani yake fita ta wajen ba alwala ba ta kare ba to irin abinda duk ya fito wanda ba shi aka saba gani ba ba shi ake nufi da hadasi ba to wannan ma ba zai kare alwala ba abu na uku abukallah abu na uku an yakuna al-makhraju makhrajan mu'tadan ya zama wurin fitar shi ma wurin fita ne wanda aka saba abin nufi anan shine wai da a ce fitsari zai fita wa mutum ta wani wuri ba ta gaban sa ba to wannan ba mafitar da aka sani fitsari yake fita mata bane don haka alwalar shi ba ta kare ba da bayan gida zai fita ta wani waje ba ta dubura ba to wannan ba ta nan ne aka sani mafitar bayan gida ba, don haka Allah ba ta kare ba. To amma wannan akwai abin dubawa ce. Idan ya saba fita ne ta wannan wajen, wato bayan gidan yana fita ta dubura, to kwatsam sai wani dalili ya faru wani wuri sai ya fashe, sai kawai sai bayan gida sai ya fito ta wajen, to wannan za a ce alwalarsa ba ta kare ba, saboda bayan gida ba ta nan yake fita ba. Amma idan wajen da bayan gidan ya fita an tanade shi ne don fitar bayan gida saboda samun matsalar mafitar, a to wannan kan zai kare alwala. Saboda ai yanzu an tanadi wannan wajen ne madadin wancan. Wal badal lahu hukmul mubdal. A ka'ida kuma duk abin da ya canji yana da hukuncin wanda ya canza. Haka tunda yanzu an canza wurin fita ya dawo ta nan, to yanzu in ya fita hukuncin sa hukuncin wancan wurin fita. Allahu a'lam. Na fata an fahimta. To wannan kenan dangane da abin da ya shafi fitan waɗannan abubuwan. Muka ce ya zama fitan irin yadda aka saba, ba fita na jinya ba. Muka ce abin da ya fitan ya zama wanda aka saba, ba kamar tsutsa ko dutse ba. Sannan mafitar ta zama wacce aka saba, sai dai idan an tanade ta madadin wacce aka saba ne, to an sai ta ɗauki hukuncinta. Malam ya ce wal asbab, su kuma sabubba an-nawm ath-thaqil, akwai bacci mai nauyi, wal ighma'u da farfadiya, was-sukru da maye, wal jununu da hauka, wal qiblatu karkace qiblatu qiblatu ka al-qibla ke, wal qiblatu da sumba, walamsul mar'ati da shafar mace, in kasada lazzata in yayi nufin jin daɗi, aw wajadaha koko ya samu jin daɗin, wa massu zakari bi batinil kaffi da shafan azzakari da cikin tafin hannu ga namiji kenan. Tunda aka ce azzakari namiji kenan ake nufi, in mun zo kan gabar zamu tattauna akan mace. Aka zo sabubba, malam ya ambace su waɗannan dukkan waɗannan abubuwan da aka ambata, musamman farfadiya, maye, hauka, su dukkaninsu an fitar da su ne ƙarƙashin bacci. Ƙarƙashin bacci Imam Shafi'i Allah ya masa rahama ya fitar da hukuncin yin alwala ga wanda yayi bacci a cikin ayar da Allah ya wajabta gaban alwala, yayin da yace ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati, ya ko mu'minai idan kun tashi zuwa sallah. Imam Shafi'i sai yace ai idza qumtum minal madaji'i ila ssalati, in kun tashi daga wuraren kwanciyar ku, ai minan nawmi daga bacci, ila ssalati zuwa sallah, fafsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku. Nan kuma malamai da yawa suka wafaka masa, kuma sannan aka kharraja wannan a matsayin cewa kenan yana nuna dukkan wanda yayi bacci sai ya saki alwala. Sannan hadisin Abu Hurairah da yake cewa idastayqaza ahadukum min nawmihi fal yaghsil yadayhi thalathan qabla an yudkhilahuma fil ina'i, idan ɗayan ku ya tashi a bacci a baccinsa, to ya wanke hannayensa sau uku tun kafin ya tsoma su a cikin kasko. Kaskon ne alwala. Ana kenan abinda aka sani shine wanda ya bacci zai saki alwala, wanda ya bacci zai saki alwala. To dukkan sauran dalilai da za a dogara da su dangane da abin da ya shafi sauran farfadiya da maye da hauka, duka ana gina su akan bacci. Kamar hadisin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-aynu wika'us sahi faman nama falyatawadda. Al-aynu wika'us sahi, ido madaurin dubura ne, faman nama falyatawadda, wanda duk yayi bacci ya sake alwala. Me yasa aka ce madaurin dubura? Saboda idan mutum yayi bacci to zai yi dubarar sa ta dinga fitar da iska ba tare da ya sani ba, ta haka kawai wanda yayi bacci ya sake to tonan iska. Za ku ga cewa to yanzu wanda yayi bacci ai hankalinsa ne ya riga ya tafi, wato baya ji a jikinsa, hankalinsa ya dan yi tafiya ta wucin gadi ta yadda baya sanin me yake faruwa da shi. To haka mai farfadiya shi ma hankalinsa ya tafiya wucin gadi baya jin me yake faruwa da shi. Haka mai maye ballanta na uwa uba mai hauka. To haka waɗannan duka gushewar hankali ne. Shi yasa wasu malamai suka ambace su kawai zawalul aqli, gushewar hankali, binaumin au ihma'in au sukrin au jununin, gushewar hankali da bacci ko da farfadiya ko da maye ko da hauka. Rizalar mutum ya san fitar hankali, an sani farfadiya a fitar hankali ne, fitar hankali ne wanda yake wahal da hankali, yake wahal da jiki ga waɗanda Allah ya jarabe su da ciwo wanda yake dangin hauka, wanda yake tashi lokaci bayan lokaci. Maye shi ma tafiyar hankali ne na ɗan wani lokaci sakamakon sha ko cin wani abu, domin shi maye zai wahala ya zo wa mutum haka kawai ba tare da ya sha wani abu ba. Shan wani abu shi yake kawo maye, ko dai hankali ya tafi gaba ɗaya, ko kuma tunanin hankalin ya canza ya fita daga asalin yadda ya kamata. Shi yasa maye iri-iri ne. Akwai lokacin da maye zai fitar da mutum daga hankalinsa, bai san ina yake ba, bai san me yake yi ba, bai san ba zai iya tsayawa ba. Akwai lokacin da maye zai sa mutum bacci mai tsanani. Akwai lokacin da maye zai ƙara mutum ƙarfi fiye da kima. Akwai lokacin da maye zai sa mutum ya dinga jin farin ciki da annashuwa, ya san duk abin da yake, bai fita a hayyacinsa, bai fita a hankalinsa ba, amma yana jin farin ciki da annashuwa. Ba duk wata masifa ba zai ji ta ba, ko mutuwa aka ce uwarsa ta yi a lokacin, ko ubansa, ba zai ji bayan wannan bakin cikin ba. To me ya kai wannan fitar hankali? Don haka maye nau'i-nau'i ne, kala-kala. To idan mutum ya shiga maye, to alwalar shi ta warware, saboda komai zai iya faruwa yake ba haka bane. To nan ma zai iya dama iska ta fita masa, bai san ma ta fita masa ba. Mai fitsari bai san ma ya yi ba, ƙarshe ya bushe kafin ya warware. To balle hauka. Waɗannan abubuwan kun kula, me yasa aka ce musu sababba? Me yasa suka zama sababi? Sai sababin me? Sababin wancan da muka lissafa. Bacci zai iya sanadin tusa, zai iya sanadin kashi, zai iya sanadin fitsari, zai iya sanadin mazi, zai iya sanadin waji, duba abin da ba zai iya sanadi ba. Hakan nan farfadiya za su iya sanadin wannan abubuwan. Hakan nan maye, hakan nan hauka, duk za su iya sanadin waɗannan abubuwan. Idan ma sun faru, kuma wanda abin ya same shi ya dawo hayyacinsa ba tare da ya san hakan ya faru ba. To idan aka ce ya zauna da alwalarsa, ai kaga ƙarshe za a yi sallah ba alwala. Da haka mutum ba zai ce ba a, to ai ni a inda zai yi wahala da fitsari ban farka ba. Kai ni ba tun da duk wanda muke kwana da su, ni ban taɓa jin wanda ya taɓa, wanda ya ce ya taɓa jin na yi tusa ba bacci. Haka ni ina ganin wannan ban da wannan matsalar, da haka ko na yi bacci ma a'a, kawai shari'a ta riga ta yanke hukunci. Yanzu inda shari'a ta ce to idan mutum ya san ba zai yi ba, to ba sai ya sake alwala ba. In kuma ya san zai yi, to kaga da anan ne sai ya sa mutane rudani. To shari'a sai ta sauke mana, sai ta yanke hukunci kawai, ta ce kawai in mutum ya yi shikenan, magana ta ƙare. To anan bacci sai malamin ya ce annawmu taqilu, bacci sai ya ce mai nauyi. Saboda malamin ya shimawi ya lissafa bacci kala hudu, ya ce akwai taqilu, tsaqilun tawilun yang qadul wudu. Akwai kuma qasirun tsaqilun yang qadul wudu. Akwai kuma me? Akwai khafifun tawilun. Na'am. Khafifun tawilun. Yustahab minul wudu. Sannan kuma akwai khafifun qasirun la yanqudul wudu. Khafifun qasirun la yanqudul wudu. Dan mai sauki kuma dan kadan bai dade ba. Malamai suka ce kana iya sanin mai shiga da mai fita. Kana ka dan kishinkita kana dan hutawa kaji mai sallama kaji mai shigowa kaji mai fita. Da ka dan farka ma za ka iya tuna cewa ni fa kamar naji wane ya zo shi yana cewa a bashi ludai. Kaga wannan khafif ne. Idan ya zama dan kadan to shi kai tsaye baya kare alwala. Amma idan ya zama khafif din amma tsawil wato bashi da bashi da yi nauyi ba baka tafi da yawa ba amma ka dade. Kada ne ka san minti 15-30 kana dan jin shiga da fita kana dan to irin wannan tun da ya tsawaita suka ce yustahabbu min wudu an so ka saki alwala amma dai tunda kana jin abubuwan da ake yi din mai wa inda abin da ya kai ga wannan abin ya fita ne zaka sani to an so ka saki alwala amma biyun farko da saqilu tawilu wannan kan shefu komai mai nauyi mai tsawo kamar na dare aba da kuma qasirun thaqilun kadan ne amma yayi nauyi lokaci kankani ka danki ku kawai suka tashi kace yaushe wani ya tafi baka ji ba har wani ma ya zo suka yi ta musu anan madan ma ka abun ya tafi ku bai san an yi ba amma gaba ɗaya magana ta miki 10 ce bai jima ba amma yayi nauyi ya tafi ba to wannan yana kare alwala haka malami Ashmawi ya karkasa su to dai ba mu shiryo su yadda ya shiryo su ba almuhim an ce bacci mai nauyi abinda zaka ce mai nauyi saboda ya tabbata cewa sahabbai suna bacci mai sauki suna jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa sallar isha kuma su tashi su yi sallah ba har sun saki alwala ba kamar yadda ya tabbata Anas dan Malik ya bada labari Abdullahi dan Umar ma ya tabbata da su zauna a masallaci bayan sallar magriba suna jiran manzon sallallahu alaihi wasallam a fito sallar isha shi kuma a tsarin sa yakan yi la'akari da halartar mutane ne in masallaci an cika da yawa sai ta da sallah in masallaci mutane sun dan yi nauyin jiki ba su zo da wuri ba shi ma sai ya jira haka yake annabi sallama baya sa wai lokacin shiga karfe kaza mun yanzu muka zo muka sa kanmu sai ai ta fada da mutane ce liman ya bata mana lokaci ya kun mana alƙawari za a shiga karfe kaza ba a shiga ba mun ce maganin masu alƙawarin ai ai kiran sallah ake sawa lokaci in an wato ai kiran sallah an kiran sallah shi ake sawa lokaci saboda shine za a sanar da mutane lokacin sallah idan aka sanar da mutane lokacin sallah shi kenan sannan shiga sallah kuma na liman shiga sallah na liman mallakar sa ce wannan haka shi zai duba ya ga ya kai a shiga sallah ko bai kai a shiga sallah ba sannan sai a shiga sallah almuhim suna jira har su yi gyangyadi har ma sukan ce mukan ji haɓa su tana bugun ƙirjinsu har ma sukan ce mukan ji mun sharun wasu shi yasa wasu malaman suka ce baccin a zaune ne baya kare alwala ko da ya dan yi nauyi yana zaune haka yana gwarti suka ce haɓar mutum ta bugi ƙirjinsa sannan kuma yana mun shari amma da ya ji bilal ya ce Allahu akbar Allahu akbar sai ya tashi cikin sai shiga sahu kuma bai saki alwala ba shi yasa malamai sun ta zantuka akan to bacci a zaune bacci a kwance bacci a kaza da sauransu almuhim kawai bacci in yayi nauyi mutum ya zama ya tafi wani abu ya wakana bai ma san ya wakana ba to wannan bacci yayi nauyi sai ya saki alwala ko a zaune ne yayi ko a kwance ne yayi Allahu ta'ala
الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mai tambayar hukuncin shafan azzakari a lokacin wanka sai hakuri sai mun zo magana shafan azzakari a cikin karatu wannan yace ina roƙon a sanya abokina addu'a kimanin wata hudu yanzu kenan a kwance babu lafiya kuma mai sauraron karatu na FM sai azzakari Allah ta'ala ya bashi lafiya ya tashi ka fada sai sa kafara ne malam wai ƴaƴan annabi ya ko dukkan su annabawa ne to da bai shahara ba ko ba haka ba ba shine mahaifin annabi Yusuf ba to kaga yadda Yusuf ya nasa annabtar ya kihara su kuma sauran an kira su ikhwatu Yusufa yan uwan Yusuf malam aure ne aka daura bayan an kawo amarya sai aka gane ba ta da lafiya tana da AIDS to amma ba su kebe ba malam ya auren yake a in yana son ta sai ya zauna da ita to me amfanin tambaya gaban ta wasu samun AIDS ba zai hana daurar aure ba aure an daure yake in yana son ta su zauna in baya son ta kuma ko baya su ma zai iya cewa ya sake ta to me rikici a ciki ba komai da tambayar da ya ce zai iya zama da ita sai mu ce in ya ga dama ba waye hana shi ba da ya hana shi zama da ita to malam idan mace ta haihu kuma tana da abokiyar zama akwai wani adadin kwanaki ne da shari'a ta ware kamar 40 kafin su fara raba kwana tambayar ka ta farko mai wannan tambayar tambayar ka ta farko ban fahimce ta ba shi saban karanta ta ba to ko ai ba na san sai an sha wahala wajen ganar da ni dan su abubuwa ne ka bari na tashi zai same ni in yi magana da ba da abin nan in kuma ana son sai na faɗa a wajen abin nan ne to in mun dawo wani zama bayan na gane sai a saboda na ga abin da yake wa Allah ana magana wani America wani kayan aikin wani an gane ko e tambayar sa ta biyu ne da yake magana akan idan mace ta haihu kuma tana da abokiyar zama shin akwai wani kwanaki da shari'a ta ware na kafin a ce sun raba kwana to ban san yaushe ne ne shari'a ta hade kwanan ba ballantana ya magana raba kwana ko ba haka ba yaushe ta hade kwanan ai dan ma shari'a ba ta hade kwanan ai kwana kan an raba shi daga ran da aka yi aure aka aure ta daga ran da ka aure ta in ba zaura ce kai mata kwana ukunta ko in budurwa ce kai mata kwana bakwai din ta aka raba kwana daga nan kwana kan an raba shi ban san ran da ake hade shi ba amma idan ɗaya ta haihu kaga cewa ko ta ga cewa ba ta buƙatar ka kwana a ɗakin ta saboda ta haihu shikenan kai in ka ga haka ka roke ta roke ta kuma ta yadda maka shikenan amma dai ba kwana ne aka hade ba wannan kawai dauke maka yadda maka akai amma haƙƙin kwana yana nan dan mace ta haihu baya sa kwanan ta kuma ya faɗi a to me yasa ta haihu ba kwanan ba ne ha don haka kwana yana nan in mace ta haihu za a yi mata kwanan ta ko da ran da ta haihu ne amma galibi bisa al'adar mu yawanci masu jego zaka ga suna da masu taya su aiki masu waye da sauransu ana kwana a wajen ta to me yawa watakila wannan zai sa mijin ya zama ba bukatar sai ya je ya mata wannan kwana kuma tunda zuwa mata aka yi misali mutu daga gidansu to ba ta binsa bashin kwana tunda yanzu ita ce sanadin korarsa a daki to duk sanda mace ta yi sanadin kwananta to ba a biyanta idan miji ne sanadin kwana sanadin rasa kwana to shine zai biya amma ita ce ta yi sanadin rasa kwana to shikenan ba a biyanta bashin kwananta amma dai maganar 40 din nan ba daidai bane kuma ku cire ta ba daidai bane in kwanaki ne da ake taya ta aiki to a daidai wannan lokaci idan ba zai yi ka kwana ɗakin ta ba shikenan amma idan ya wuce kwanakin taya ta aiki a tafi har 40 wani lokacin ma za ta haifin watan ba ta riga tar ma da za a taya ta aiki da na sati daga ita sai jaririn da ta haifa ka tsallake ka tafi abinka tana kwance ita kadai yaro yana kuka yana ta tashi ta rasa ma yaya za ta yi ma kuma bacci da me bacci da ma wanda za ta gani a idanta da dan samu sauki kai baka ɗakin yaro ya ki bacci ta rasa ya za ta yi ko shawara ai ka baya in kana ɗakin amma wannan rashin ma fulatanci ne wato kai abin da yake kawo ka kwana ɗaki kenan eh to shi ne mana yanzu kanta tana jini tana jego kwana 40 tana jini dan haka ba abin da zai kawo ka ɗaki kaga wannan rashin fulatanci ne kai wa fulatani ne dan ta haifa ra kwana ɗakin ta saboda ba shi ne dalilin kwanan ka ba wannan yace an faɗa min cewa azumin nafila na litinin da alhamis ayyamul bid da siyamu dawud mutum zai zaɓi ɗaya ne yake yi to dan Allah ina so a faɗa min falalar azumin litinin da alhamis sannan kuma azumin alhamis da litinin da na ayyamul bid wanne yafi falala ga mutum yake yi a'a ba haka ake yi ba na farko ban san waye ga maka cewa sai ɗaya ne mutum zai yi ba abin da zai hana mutum yayi yana azumin alhamis litinin kuma sannan yayi azumin ayyamul bid ba abin da zai hana kuma ba abin da zai hana yayi siyamu dawud ba abin da zai hana ba wanda yace idan kana ɗaya to ba za ka yi ɗayan ba da haka in kana so azumi kawai azumin da aka hana shine ka shekara kana azumi shine ko abin da aka hana sannan kuma azumi ko na ayyamul bayt ko na litinin da alhamis ko na siyamu dawud duka azumi azumi duk fallat aka ambata ta azumi da irin abubuwan da malamai suka ambata na fallolin azumi a lokacin ramadan duka wannan azumin yana da wannan fallalar kowanne ma daga cikin su da haka kawai mutum yana duba ne ya ga wanne ne yafi masa sauki annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi tare da cewa azumin annabi Dawud azumin annabin Allah ne kuma azumin rabin shekara ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yayi ba wannan kuma ba shi yake nuna cewa kenan azumin ba shi falala na fata an fahimta sannan yana azumin litinin da alhamis azumin kwana uku na kowane wata kuma kwadaitarwa yayi Abu Huraira ya kwadaitar da Abu Huraira cewa ya dinga yi haka wannan mutum kawai zai duba ya ga menene shi zai iya yi a cikin shari'a kawai ya dauka yayi iya gurgurdan da zai iya shin daidai ne sallama irin wannan salamu alaikum shin ba laifi kin amsa sallama irin wannan salama alaikum sallama alaikum to wannan ni a fahimta ta wato kuskure ne ba wai batawa bane kawai kuskure ne to a gyara mutum shi salamu alaikum shi gyaransa ba yana ce salamun alaikum yayi salamun ala ali yasin salamun ala ibrahim alqur'ani haka don haka cewa salamun alaikum shi ba kuskure bane amma salamu alaikum shi kuskure ne a larabci amma ba zai hana ma'anar ta tashi ba tunda kuskure ne aka yi kawai wajen roƙo da wajen fada yawa su sallama alaikum su sallama alaikum sallama ce ta Hausawa kuma abin da suke nufi kenan to kai wa mutum ka bayyana mutum abin da yake nufi ba yanzu shi wanda zai ce ma sallama alaikum ne yace sallama alaikum ka rabu da shi zai ji bakin ciki ya ma sallama baka amsa ba saboda shi wanda sallama ya maka kaga nan yanzu kai laifi kai za a ayyara kai za a aibata haka wannan zafin kan ba ma tafiya da shi yanzu kai ne mai kon kai dawa mai kon ka saurari mutum har Allah zai sa ka samu dama ka gyara masa ka ki kula shi kuma tsakaninsa da Allah yana ganin ya maka sallama ta ƙarshe saboda shi ne yayi ilimin sa to yana da kyau a dinga ba da uzuri mutum ya maka sallama kun sani sallamar mutanen mu haka take salamu alaikum salamu alaikum man an ce gafaran ku ne to shi nan ba sallama ba ce amma idan mutum ya ce salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum
shikenan wani ma ji amsa wa alaikus salam na kan jace wa alaikus salam haka harshen yake harshe ne tun daga yarinta ba a lugubuta shi ba to shi kuma harshe in ba a gina shi akan in ba masa training ba tun da wuri to haka ne in an girma ba za a iya faɗa yadda ya kamata ba to wannan uzuri ne da haka dan uwa wannan uzuri ne za ka amsa mutum sallamarsa shi malam ya halatta a bidan bid'a ko dan gargajiya sallar janaza ya halatta mana hatta farilla ai wannan kan mun sha faɗa ka saurari karatun mu na sharh sunna mun yi magana akai sosai tare da dalilan haka haka wannan shine abin da muka sani daga magabata ahlus sunna kuma a can mun tattauna daga dan bid'ar wanne yaya bid'ar take kaga yanzu wannan karatu ne mai zaman kansa ya kamata wani lokacin mun riga mun yi abu to a koma masa yana da kyau saboda mai yiwa a wancan lokacin din mun fi shiryawa nan mun yi magana akai sama da a ce a yanzu to za ka fi samun gamsuwa sama da a ce yanzu ne za mu ce wani abu akai amma dai a dunkule ya halatta amma dai ya zamana cewa mutum ba shi da yadda zai yi sallah ta sunna din don alus ba da zai bi alus sunna din ko kuma rashin bin dan bid'ar zai hana masa bin jami'i to anan sai Imam Ahmad suka ce to ka zo da wata sabuwar bid'a ma kai a dalilin ba za ka bi dan bid'ar sallah ba har ya sa ba kai sallar jami'i ba to yanzu kai ne dan bid'a eh haka malamin sunna suka dauka Allahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.